والصلاة والسلام على كمال الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayo insya Allah zaman saya ayat-ayat yang terserah namanya dia kawan sama kan apa wadana amizanul adalah matuhin dan dia iPhone ma'ana ke masalah sallallahu alaihi wa sallam
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى قريب مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبروا كما صبر أولو العزم من ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
Sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ai wato ka ambata musu ko kuma yayin da muka wato tantance da wasu bangare wasu jama'a dagaan janu zuwa gare ka, in an ce nafar daga mutum uku ne zuwa goma, su ake kira nafar sun mutum uku zuwa bakwai zuwa goma, mafi yawan su ke nan. Shi ya sa wasu malamai suka ce su bakwai waɗannan aljanu. Yastami'una al-Qur'ana, suna sauraron karatu. Faɗan ma habaruhu, lokacin da suka wato iso inda ake karatun ƙalu, sai suka gaya ma junansu cewa an sita ku saurara. Faɗan ma qudiya, lokacin da aka ƙare wannan karatun wallau ila qaumihim mundirin, sai suka koma zuwa wato mutanensu ko zuwa jama'arsu suna masu gargaɗi a gare su. Ƙalu suka ce, ya ƙaumana, ya ku mutanenmu ko ya ku jama'armu, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, lallai mu mun ji wani littafi da aka saukar da shi bayan Musa alayhi salam, musaddiqan lima bayna yadayhi, wanda yake gaskata abin da yake gabace shi, yahdi ila al-haqqi, wanda yake shiryawa zuwa gaskiya, wa ila tariqin mustaqim, zuwa kuma hanya wacce take madaidaiciya. Ya qaumana, ya ku jama'ar mu, ajibu da'i Allah, ku amsa kiran Allah, ma'ana wannan manzo ko kuma littafin da ya zo da shi, wa aminu bihi, kuma ku ba da gaskiya da shi, yaghfir lakum min dhunubikum, ma'ana Allah idan kun yi haka zai gafarta muku dhunubanku, wa yujirkum min azabin alim, kuma zai tsare ku, zai kare ku daga azaba mai matsari. Wa man la yujib da'i Allah, wanda bai amsa mai kiran Allah ba kuwa, to wannan fa laysa bi mu'jizin fil ardi, wannan ba mai gazawa ba ne a doron ƙasa, ma'ana ba zai gagara Allah ba. Wa laysa lahu min dunihi awliya, ba yi da wasu majibinta ko masu taimako koma bayan Allah maɗaukakin sarki, ula'ika fi dhalalin mubin, lallai waɗannan su suke cikin ɓata a wanda yake mabayyani. Waɗannan ayoyi guda huɗu sun bayyana wannan kissa, duk da yake malamai sun taɓa a kan cewa kissoshin guda biyu ne. Na farko shi ne lokacin da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, a gabanin aiko shi aljanu sun kasance suna yawo har suna hawa kan junansu su je sama, har su je sama ta ɗaya, ma'ana don su ji abin da Allah maɗaukakin sarki yake sirrantawa da mala'ikunsa. Domin kuwa Allah in ya yi yanke umarni a sama, yakan sanar da mala'ika Jibril abin da zai karkar. Mala'ika Jibril kuma zai gaya ma mala'ikun sama ta bakwai, su kuma za su sanar da mala'ikun sama ta shida har zuwa sama ta ɗaya. Da haka aljanu in suka kai ga wannan gaɓa ɗin, sukan ji tattaunawar da mala'iku suke, to sai su saci wannan zantuttuka ɗin, sai su sauko da su, sai kuma su yaɗa su, kuma abinda suka ji na gaskiya za su zo da shi su faɗa cewa ai abu kaza da kaza zai faru, amma kuma sai su ƙara da ƙarya a ciki. To lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya yi niyyar aiko manzansa sallallahu alaihi wa sallama, wannan hanyoyin da suke bi su hau zuwa sama, sai Allah ya toshe su, kamar yadda Allah ya ba da labari cikin suratul jin, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'i al-ana yajid lahu shihaban rasada. To ai mun kasance wato muna zama, sukan hau kan junansu ne ɗaya bayan ɗaya har su kai sama, domin su ji zancen da ake yi. Suka ce duk wanda ya yi ƙoƙarin wato samo wannan zancen a yanzu, za a jefe shi da taurari wato masu wuta. Lokacin da hakan ya fara faruwa, dab da za a aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne, sai Iblis ya tara dukkanin shaitanu, yake cewa lallai wannan abin da yake faruwa akwai wani alama, haka kawai suna leƙe-leƙensu da waye, ba a taɓa hana su ba sai yanzu. Don haka sai ya watsa aljanu cewa ko'ina su jefi ta yawo su samo menene abin da yake faruwa, lallai akwai wani abu da yake faruwa, ba haka kawai ba. To su waɗannan aljanun sun fito daga Nasibi ko kuma Ninawa ƙasar Sham, to zuwa bi aka tura su zuwa sun marka shi ne ake kira kinama da haka sun zo sai suka iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan karatu to sai suka ji abin da yake karantawa to sai suka bada gaskiya da shi kamar yadda imamu Bukhari ya rawaito hadithi haka da imamu Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da imamu Ahmad duka sun rawaito hadithin hadithin Abdullahi dan Abbas ne radiyallahu anhu ma akan sabanin da suka yi yake cewa ma qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala al-jinn wa la ra'a kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai karanta ma aljanu al-qur'ani ba kuma bai ma gansu ba ma'ana su ne wannan kashi na farko kenan da suka zo su sun zo sun ji shi ne yana karatu amma ba san bai san suna nan ba yace in talaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi amiduna ila suqi waka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi da wasu sahabban sa sun nufi kasuwar nan ta uka kuma Allah madaukakin sarki ya sa shamaki tsakanin shedanu da labarin sama kuma Allah yake aiko musu da taurarin nan masu wuta ana jifan su da su an sai su aljanna suka ce ma hana bainahum wa baina kabali samai illa shay'un hada babu wani abin da ya shiga tsakanin ku da jin labarin sama sai wani abu da zai faru a ƙasa ko yake faruwa dan haka fasribu masharik al-ardi wa magariba ku tafi gabas da yamma ku je ku samu wannan labari wanzuru ma hada alladhi hada bainakum wa baina kabali sama ku je ku ga menene abin da ya shiga tsakanin ku da abin da yake na labarin sama to shi ne fantala ko ya turibuna masharik al-ardi wa magariba suka yi ta tafiya ma'ana gabashin da yammacin duniya suna neman abin da ya shiga tsakaninsu da samun wannan labarin to waɗannan fansarafa ula'ikan nafarun da dina tawajjahu nahwa tihama wanda suka yi ɓangaren tihama din nan shi ne yankin makka sai suka zo suka iske manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato kusa da wata dabiniya wajen kasuwar Bukar yana sallah da sahabbansa sallar alfajr to da suka ji alqur'ani yana sallah tunda shi bai san ma da sunansu ba to sai suka faɗi wannan zancen suka ce lalle wannan al'amari da muka ji shi ne al'amarin da ya shiga tsakaninmu da labarin sama sai suka yanke hukunci to daga nan sai suka koma wajen mutanensu ko kuma wajen jama'arsu suke ba su wannan labarin wannan kissa ta farko kenan kuma ya nuna cewa su din kamar yadda wasu malamai suka ce suna kan addinin Annabi Musa ne ma'ana Yahudawa ne inda sun ce inna samina kitaban unzila min ba'di Musa dan haka sai suka koma suna masu musulunci kenan a wannan kissa ba a make musu komai ba su ne da kansu suka ji abin da ake karantawa na Al-Qur'ani Allah ya jefa shari'a a zuciyarsu sai suka koma wajen jama'a su suke ba su wannan labari a kissa ta biyu kuma da ta faru shine shi ma a Makka ne shi ma Imamu Muslim ya rawaito da Imamu Ahmad da sauransu hadithin Abdullahi dan Mas'ud alkama almajiran abdullahi dan mas'ud yace na tambayi abdullahi dan mas'ud shin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai wanda yake tare da shi daren da ya sadu da aljanu idan kaga ba wancan da yake sallah ba domin labarin ya yawaita cewa ya sadu da aljanu sai abdullahi dan mas'ud yake cewa babu wani daga cikinmu da yake tare da shi amma dai mu ne mun neme shi cikin wani dare muna tafiya sai muka rasa shi ma'ana mun je mun kai wani waje mun yada zango sai muka rasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikinmu muka tashi cikin dare a Makka hankalinmu a tashi har wasunmu suke cewa ko an kashe shi ne ko kuma an ɗauke shi ne ya ce muka kwana mafi sharrin dare da ba mu taɓa ganin irin shi ba suka ci yake cewa dab da sallar asubahi ko daidai da lokacin da ake sahur ƙarshen dare sai muka ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana fitowa ta hanyar kogon Hira wannan dutsen inda yake hawa sai muka ce amma da Allah sallallahu alaihi wa sallam ga halin da muka shiga dan ba mu ganka ba sai yake ba su labari yace ai me kira ne daga cikin masu kiran aljanu yazo ya kira ni dan haka sai na tafi na same su na karanta musu ayoyin Allah na kira su zuwa ga musulunci daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku zo mu je nuna muku wani abu da muka je sai ya nuna mana inda aljanin nan suka zauna da inda suka kukkunna wuta domin ganin haske da duwatsun da suka zazzauna a kai shi ya nuna mana amma sun riga sun fashe wutar bayan sun kai to waɗannan su ma su ne waɗannan aljanu waɗanda ya yi zance da su wanda su ne suka ce to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari sun bada gaskiya da shi menene abin da zaka ba mu na guzuri ma'ana ba mu da guzuri na abinci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wani kashi da aka ambaci sunan Allah a kai idan kun samu a hannunku zai zama tamkar ba a taba naman wannan kashin ba za ku same shi da nama a ciki sai shi aka nan wa kulla ba'ratin duk abin da kuka samu na kashin awaki kuma da dabbobi to zai zama kamar wato harawa ne ko kuma ciyawa da ake ba dabbobi haka za ku diba ku ba dabbobi da haka ya nuna su ma suna da dabbobinsu kamar yadda mutane suke da nasu saboda haka su al'umma ne kamar yadda ɗan adam suke al'umma kuma su halitta ne na Allah maɗaukakin sarki bambancin kawai Allah yanda ya halicce su ba haka ya halicci mutane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khuliqatil mala'ikatu min nur wa khuliqatil jannu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an halicci mala'iku daga haske ana su haske ne Allah ya halicce su sannan aljanu kuma an halicce su daga balbalin wuta mana bakin wuta da baya hayaki wannan balbalin da zaka dinga gani kaga ba ka iya kama shi aka ce shi yasa ba ka iya ganin aljanu annabi adamu kuma da shi da zuriyarsa an halicce su daga abin da Allah ya siffanta muku cikin alqur'ani shine wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مرغة فخلقنا المرغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر دهك abin da aka halicce su da shi dukkan su su ukun ya sha bamban shi yasa dabi'a ba ta zama iri daya bayan da za a yi dabi'ar mala'ika ta yi irin ta dan adam bayan da za a yi dabi'ar dan adam ta yi irin ta aljanu saboda kowa jinsin shi daban kowa yanayin shi daban ne shi yasa za ku ga wasu mutane maƙaryata da ake sa su a cikin shafuka na abin nan sadarwa wani yana cewa ya auri wata aljana sun kai shekara 31 wannan duk matsafa ne wannan ba ko bane matsafa ne yace tana kai shi maka a cikin minti 10 tana ware da sauransu har aka yi hira da wata da yace iyalinsa ne ta ce wai suna zaune lafiya suna hira suna waye aljani bai auren dan adam bayan da za a yi aure tsakanin aljani da dan adam Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabilu min haythu la tarawna ba kwa ganin su ba wani mai ganin aljani ko ba kwa ganin su shi yana iya ganin ku aka ba magana sai dai ya rike dai da ya fito ta wata sura da suka rike ta zuwa wata tukofi ko zuwa ga macizai ko sufa ta mutum ba ma'ana sukan bayyana ta irin wani domin wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a garin madina ya zo ya iska maciji a gidan shi ya kashe shi bayan wani lokaci a wannan inin ya zo ya kwanta shi ma aka zo aka samu an kashe shi ma'ana aka duba fatar jikin shi ta yi kamar kore haka aka kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lallai ba kowane maciji za ku kashe ba akwai yan uwanku ma'ana aljanu da suke zamantakewa tare da don haka sun zo sun ɗaukan sa ne a kan shi da ya kashe wannan ɗan uwan nasu saboda haka idan kun ga maciji a waje ma'ana ku nemi izinin shi da ya bar wajen har so uku. Idan ya bar wajen to shi kenan wannan ba maciji ba ne. Idan kuma da ya bar wajen ba shi kenan maciji ne sai ku kashe shi saboda kar ya cutar da ku. Haka so da yawa suka rikita zuwa wasu abubuwa. Kamar yadda mala'iku suke rikicewa zuwa ga sura ta ɗan adam. Mala'ika Jibril ya zo a sura ta ɗan adam a hadisin Jibril hadisin Umar. Haka nan mala'iku mala'ika Jibril da Mika'il da Israfil sun zo a sura ta samari lokacin da suka zo wajen annabi Israfil. Kuma bai gane cewa mala'iku ba ne. Sun zo mishi a sura ta samari kyawawa masu kyawun sura da halitta. Kuma bai gane cewa mala'iku ba ne. Da haka mala'ika yana iya canja surarsa amma ɗan adam bai iya canja surarsa sai dai in ya haɗa da tsafi irin na aljani tunda shi aljani yana iya rikidewa to ɗan adam ma in ya yi gogayya da aljani ma'ana ya yi tarayya da shi cikin saɓon Allah domin aljani bai biya ma mutum buƙata sai idan mutum ya yi kafirci. Shine wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ba wanda suke koya ma abin da suke da shi na tsafi face sai sun gaya mishi mu fa fitina ne don haka karka kafirta. Da haka duk wanda zai yi aiki da aljani to zai kafirta. Shi ya sa wani zai ka ji an ce ai daga bada hayaki ne shi yana taimako ne daga nan kuma ka san inda hanyar za ta koma. Shi ai hayaki kawai yake badawa daga nan ana hayaki sai a koma bada taimako sai a koma abin nan shi kenan sai kuma a koma wani abu daban sai a fara cewa a kawo abin yanka ko sai a fara cewa a yi kaza duk abubuwan da za a dinga yi sai ka gana sabon Allah ko an abin da za a yanka din ma sai a rataya ya mashi da wani launi daban sai a ce ko ja ko baki ko mai tura kaza kuma an za a yanka shi a waje kaza duk hanyoyi ne na batar da bayan Allah sai a ce ka je inda hanya take mararraba ka ajiye dabbar duk abubuwa na sabon Allah ko a ce mace ta bar sallah ko ta yi sallah lokacin da take jinin al'ada al'adun Allah ya hana ko a ɗibi jinin al'adan ta rubuta ayan alƙur'ani da shi babu wani abin da ba a yi. Sau da haka ba yanda za a yi mutum ya yi mu'amala da aljanu face sai ya yi shirka da Allah. Yana shirka da Allah to Allah maɗaukakin sarki yana hore musu amma ba da iyawansu ba. Da ikon Allah ne sai su ga kamar iyawansu ne suke wannan abu. Da haka sai su yi abu sai ka ga ya yi. Amma dai tarko ne na Allah maɗaukakin sarki ke ɗaura musu. Saboda haka su Allah ya ba su wani irin iko da suke da shi suna yin abubuwan da ɗan adam bai iya yi shine kamar yadda Ibrahim yake ce ma annabi Sulaiman zai je ya ɗauko wannan kujerar ta sarautar Balkis wanda su suna Baitul Maqdis ita kuma tana Yaman ya ce zan je na ɗauko ma kafin ka tashi daga zaman da kake yana zama ne daga lokacin da rana ta daga har zuwa hanki lokacin da ta fara zafi bai wuce awa biyu ba yace zan je har Yaman na dauko ma da kawo ma sai wani aljanin da ya fi shi yake cewa ni zan kawo ma shi kafin ka kifta ido sai ya ce ka kawo kafin ya kifta ido ba sai ga ma a gaba ya aka kawo shi saboda haka aljani yana da wasu abubuwa kuma ba wai shi kanshi yake ba Allah ne yake kore masa yin wannan abu. Da haka waɗannan aljanu sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su cutar da shi ba kuma suka ba da gaskiya da shi kuma an ce su bakwai mafi rinjayen zance dai yana nuna su bakwai duk da yake wasu malamai sun faɗaɗa har suna faɗan sunayensu to magana sunayensu bai taso ba don ba mu buƙatar sunayensu ko wannan ba a ginin wani abu na hukuncin halal ko haram a ciki sai dai mutum ya so ya samu ɗansa inda ka ga mutane suna ya musu kaɗan ko kuma wani yana so ya yi amfani da wannan sunan don biyan buƙatarsa ko don tsafe-tsafensa. Almuhim aljanu halitta ne daga cikin halittun Allah kuma ba su da wani iko da ya wuce abin da Allah madaukakin sarki ya ba su ikon su, ma'ana ba su da ikon su cutar da mutum sai da izinin Allah. Allah ya ce wa ma hum bi dhalina bihi min ahadin illa bi idhnillah, ba su iya cutar da mutum sai da izinin Allah. In ba da ikon Allah ba za su iya cutar da mutum ba, ko ba za su amfanar da mutum ba. In ba a ce suna iya yin wani abu da Annabi Sulaiman bai sami iko a kansu ba, Annabi Sulaiman yakan daure su, yakan sa su mishi ayyuka daban-daban kuma ba sa saba mishi, kuma duk wanda ya saba mishi yakan gallaza masa azaba mai tsanani sosai. Shine wa man yazigh minhum an amrihi nudhighhu min adhabis sa'ir. Dan haka a dauki aljanu, aljanu halitta ne na Allah, kada a dauke su cewa suna da wani abu na musamman da ya wuce na mutane. Kai dan adam ka ji su, saboda sai abin da ka ci ka rage suke samu, sannan kuma kai kana da matsugunai da Allah madaukakin sarki ya hore maka su. Aljanu sai ya fake a gidan mutum yake samun makwanci, sai ya fake da mutum yake samun abin da zai ci, ba sa iya cin abinci sai abin da dan adam ya bari. Kuma ko ranar tashin alkiyama Allah yana fifita dan adam a kan aljanu, inda sai an yi sahun yan adam, an ma yan adam abin nan, sannan a zo kan aljanu. Kuma gidajensu kenan cikin bola, cikin tsibirai, cikin ma'ana koguna na duwatsu da sauransu. Kai kaga ba za ka je ka zauna a nan ba, ba inda za ka zauna a nan. Kuma akwai manzanni a cikin mutane, babu a cikin aljanu. Wannan kadai in ka dauka ya fifita ta a kansu. To wannan kissa ta aljanu da Allah ya ambata a cikin wannan sura, Allah madaukakin sarki yana so ya gargadi mutanen Makka cewa to ku din nan gashi ku mutane ne, amma gashi har waɗanda ba su kai ku ba aljanu sun ji alƙur'anin nan, sun ba da gaskiya da shi, to ku me zai hana ba da gaskiya ku ba da gaskiya da shi? Ku da kuke da abin da ba ku da shi, Annabin nan yana cikin ku, kun san shi, ya san ku, kuna ganin shi, kun san dangantakarsa, kun san halayensa, kun san ɗabi'unsa, to me yasa ba za ku ba da gaskiya da shi ba? Kuma kamar daɗa jan hankali ne ga masu zuwa neman buƙata a wajen aljani. Wace buƙata za ka nema a wajen aljani? Ga ka kana da Allah, Allah shi ne mahaliccinka, Allah shi ne mai komai. Lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi, idan ya fita da sahabbansa, tunda ba a daɗe da dabarun a addinan gargajiya ba, in suka je wajen wani kwasar gabo sai su ce muna neman tsari da mai iko da wannan kwari, ko mai iko da wannan waje, sai in ma ya kama su yanka wani abin yanka, sai su ce to ba abin da zai same su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku yi haka, duk wanda ya je ya iske wani waje da yake tsoro, ko yake fargaba, ko yana ganin akwai wani abu na cutarwa da zai same shi, ya ce to ya nemi tsari da Allah madaukakin sarki har ya bar wajen ba abin da zai same shi. Ya ce bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Ya ce in yayi wannan so uku har ya bar wajen ba abin da zai same shi. To kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daura al'umma akan abin da yake daidai. Haka aljani ka nemi tsarin Allah daga gare shi, wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun, yani qul a'udhu bi rabbi an-nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas min al-jinnati wan nas. Mutai ne nemi tsarin Allah daga gare shi, tunda su sharrin su yafi alkhairin su yawa. Haka sai mutai ne nemi tsarin Allah daga gare shi, kuma duk wanda ya nemi tsari da Allah, musamman in ya tsarkake zuciyarsa, ya kyautata ayyukansa, to Allah zai tsare shi. Duk wanda ya nemi tsari da Allah, Allah zai tsare shi, babu kuma abin da zai same shi. Haka wannan shine a takaice abin da ya shafi wannan kissa da Allah madaukakin sarki ya ba da ita. Wanda yake son ƙarin bayani yana iya komawa littafin wani babban malami wanda ake kiran shi Umar Sulaiman Ashkar. Ya rubuta wani littafi sunan shi Adamul Jinni wa Shayatin, duniyar aljanu da shaitan. An karaman littafi ne aka bai wuce shafi 60 ba. In ka je za ka ga abubuwa da yawa da ya shafi aljanu da shaitan. sunan littafin kenan alamun jinni wa shayatin duniyar aljanu da shaytani menene ma aljani dan wasu ce ba aljani kama ana danganta wannan zancen ga Abu Hanifa suna ganin ma ba tsafi babu wani abu aljani aljani kawai wato abin nan tunanin dan adam ne yake kawo cewa akwai aljani to amma Allah ya tabbatar akwai abu wanda zai kore kuma Allah ya tabbatar akwai tunda har Allah ya saukar da sura suratul jinni to ina maganar kuma sabaniya ce haka aljani akwai shi aljani gaskiya ne kuma ana neman tsaron Allah daga su kuma kamar yadda muka yi bayani jiya cewa wasu suna cewa wai har aljani ya taba mutum ko ya shafi jikin mutum wasu a irin fahimtar su suna ganin cewa ƙarya ne babu shi wannan gaskiya ne gaskiya ne tunda ya samo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana neman tsari daga aljani kuma magabata na ƙwarai suna yi saboda haka wannan abu ne wanda yake yana nan ilimi ya tabbatar da shi ba mai korewa ba mai kora wannan sai wanda yake da karancin fahimta wanda yake da karancin fahimta yake kora irin wannan abu amma dai abu ne na gaskiya cewa ana iya ruqya me yasa ake ruqya da Qur'ani ne ruqyan da ake na neman tsari da menene dama da shedanu ne da aljanu yasa ake karanta Qur'ani shi yasa ake ayoyin ruqya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ruqya kuma ana masa mana Aisha radiyallahu anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi jinya in jikin shi yayi nauyi yakan karantar da ni ruqya sai ya sa in daura hannuna inda yake jin wannan raɗaɗi sai in mishi ruqya sai in karanta alqur'ani da ayoyin sannan kuma sai ya samu sauki haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi ruqya yakan yi abin nan yin wannan ruqya din ga Al-Hasan da Hussein yana musu ruqya da Falaki da Nasi yace ai ubanku annabi Ibrahim yana yi ma ƴaƴansa ruqya da wannan surori haka ruqya gaskiya ne wasu ne kawai suke amfani da damar kuma sai su azurta kansu su koma bokaye yana da wahala wahalar gaske ba wai kaɗan ba ka ga mai ruqya bai koma tsagi ba abu ne mai matuƙar wahala ne aka ji an buɗe shago ya ɗan fara ruƙiya a taimako yake bayarwa a addu'a ne a waye daga nan sai a fara sa kuɗin abin nan kuɗin kati daga nan sai a fara sa cewa to shi kenan ka kawo za a je a ma haɗi za a kawo turaren kaza za a kawo almiski za a kawo wane ne za a kawo halli za a kawo zaitun za a kawo man waye za a kawo waye na shafawa na waye da sauransu za a karanta kaza za a baka turare kaza ka daina kaza ka daina kaza to daga nan shi kenan sai a buɗe wata hanya daga nan sai ka ji ya fara mu'amala da aljanu yana hira da su a'a ya yi hira da wannan aljanin ya ce mishi shine kaza don haka akwai abu kaza akwai ciyawa kaza a waje kaza ya je ya ɗiba akwai abu kaza a waje kaza to daga nan shikenan sai ga mutum ya fita in ba wanda Allah ya tsare shi duk mai ruƙyan da zaka je wajen shi ya fara kasa ma wasu dokoki cewa zaka ba da kaza za a yi kaza to wannan ka rabu da shi wannan ɗan duniya ne duniya yake ne wanda yake tsakani da Allah bai sa sharadi akan abin da zai na ruke bai sa sharadi su ma sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka sa sharadi wannan sun rama abin da aka musu wucewa suka je wani gari suka tuba shi kuma dare yayi suna tsoron su cigaba da hanya kar wani abu ya same su suka ce ma mutanen garin da Allah ko za ku ba mu mafaka ko wani waje a ba mu kwanta a garin suka ce mu ba ruwanmu da baki mu ba ma san baki sau aka mu ba mu ma san kowane irin mutane bane yadda da ku ba ku je dai can wajen gari ku zauna ba ruwan mu ko ruwa ba su ba su to zuwan su wajen garin kuma sai a biya alko a garin suka zo suna neman taimako sahabin ya ce to tun da dai abu ne mu ma yanzu kuna nema ba a wajen mu to shi kenan ga condition din mu me za ku ba mu in kuna so mu mishi addu'a kaga sun nuna musu cewa babu kyau kana mutum ya zo bukata wajen ka hana shi kuma sun karantar da su ne don haka suka ce za mu ɗiba muku wasu daga cikin dabbobi mu dai wannan shugaban namu ya warke suka yanka musu dabbobin suka ɗiba musu suka ba su suka karanta musu fatiha suka ba shi ya sha yawan za a raba shugaban su Abu Sa'id al-Khudri ya ce a gaskiya ba za mu raba da haka yana neman confirmation daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan duk abin da mutum musulmi zai yi ya san menene matsayin shari'a suka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ba shi labari tun daga farko har ƙarshe cewa gashi ga abin da ya faru ga abin da muka ce ga abin da muka gaya musu, ga abin da suka yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu komai abin da kuka karba ya halatta. Amma nan mai rubuya zai yan koma wata 1000 ba a je ko ina ba ba, kuma zai gaya ma za ka wanke kai tsaye ba ina ba, za ce ma za ka wanke. Kuma sai an yi tafiya an yi tafiya sai a sake yan koma wata 1000. Ko ya ma lissafi ya ce za a kai kaza za a kai kaza, amma shi za ka ba kuɗin ya biya saboda mutuwar zuciya. Da ka je inda ake sayar da abin sai ka da kuɗin hannunka ma shi gida jiwar, ko mallam Aminu. Sai a ce ma za a je kaza za a je a siyo, sai an je an yi wahala sai an yi so a gaya ma abin ka je. Yanzu likitan ya rubuta ma magani me yake baka, ai prescription yake baka, sai kai ka je ka nema. To kai ma baka prescription ɗin ka je ka nema. To kaga san duniya kuma ya shiga ciki. Kuma a duk lokacin da mai rufiya yake da ganin cewa shi ne yake da ikon ya warkar da wani, to rufiya ta lalace. Dan ba mai warkarwa sai Allah, ba wani mai warkarwa sai wanda ya ce ai tun da ka zo waje na to cuta ta kare, abinda zai gaya ma ke kai tsaye zai gaya ma. Saboda haka mutane sun lalace, har ana buɗe shaguna, daga shaguna ka ga an buɗe wajen abin nan, abin da ba wannan ba ne sai a kawo shi. Su kuma mutane zuciyarsu ta mutu babu tauhidi a ciki. Mutum da ya ji kanshi yana ciwo ko yana kasa bacci, sai ya je ya samu wani ya ce to fa ina ganin an jefe ni. Wallahi haka ne. Ko mutum da ya ji wani irin yanayin rashin lafiya da bai saba ji a jikin shi ba, sai ce yana ganin fa kamar an mishi tsari ne. Amma ya gaya ma amma tsari. Ka je ka bincika mana, ka nemi likita, ka ce mishi ga abin da nake ji. Ai me zai fara ce ma ka yi? To ba mai rukun da zai ce ma kai sai shi ma lalube ne kawai, lalube ne sai gwada ma wasu abubuwa da dama normally in kana rashin lafiya kana ji kana yawan jin gajiya, abinda zai ci ba yake ne. Kuma idan ka kasa bacci kana jin kanka na nauyi, duk abubuwan da za ka gaya ma ke kuma abubuwa ne da normal ne dama, yawanci abubuwan da kake ji su za ka gaya ma. Duwa na abubuwa ne na abin nan ba a ne da hanyar alƙur'ani mutum ya dinga cin abinci da kita. Shi alƙur'ani ba na cin abinci ba ne, alƙur'ani na raya zukata ne, kira ga Allah ake da alƙur'ani. Wasu sun mayar da shi hanyar cin abinci, kuma kana fara zuwa duk wani mai ruku'a zai ce ma alƙur'ani ne ba. Amma in tafiya ta yi nisa wallahi sai aje alƙur'ani, sai ya koma wani abu. Alƙur'ani dai ba wani hayaƙi a cikinsa, ko ba wani humra a cikinsa, ba wani alminti a cikinsa da ake ba. Shi dai Qur'ani ayoyin ne, Allah ya ce wa nunzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Muna saukarwa cikin Alqur'ani na abin da yake waraka ne da rahama ga mu'mini. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'idatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Haka shi ka karanta shi kawai ka koma ga Allah za ka samu waraka na duk abin da ke damunka. Haka ba sai ka haɗa da wasu abu ba. Duk da yake kowa zai ce ma ai magani ne, su ma asibitin magani ne, amma ka taɓa ganin asibitin an baka hayaƙi? Ai asibitin zai yake ka ne zance hayaƙi, kuma hayaƙi ne yake ma mutum. A asalin hayaƙi ne yake ma mutum, cutarwa ko amfanarwa? Hayaƙi alamar aljanu ne, ba ma ku sani ba. Hayaƙi alamar aljanu ne, shi yasa yawanci masu ba da magani suke ba da hayaƙi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aljanu su suka tattara hayaki, ma'ana suke gwada shi a wani waje saboda tsoratar da mutane. Haka hayaki alamar aljani ne, shi yasa duk wanda zai ce ma za a yi hayaki zai ce ma ai aljanin za su, ai alama ne na su tattara. Shi yasa ko irin shirye-shirye da ake nunawa a fili na tsoratarwa ɗin nan, abinda za a fara nuna ma sai a nuno ma gani, sai a nuno ma hayaki, alama aljanu ne. Shi yasa sai a ce a baka hayaƙi, ka je ka faɗi ɗakinka da hayaƙi. To ana hayaƙin nan sai ka fara ganin wasu abubuwa, ko sai ka ga mutum ya fara surutai, yana sumbatu, yana wasu abubuwa. Ai shi hayaƙi in yayi yawa dama ai irin yanzu ka sa maganin sanwa da ake, in yayi yawa ne yake ya kake da shi, ai kake shi kake yi, to sai a ce wai kai hayaƙi. hayaki alama ne da yake jan aljanna ya jawo su ta iya yiwuwa ma abinda za a bata ma na ganyen da zaka je kai kanshin aljanna yake hanyar da za a bi ne dan a jawo sa ko a kira sa a ce mishi to an samu wani fasinja dan haka kasuwa ta zo to masu rukiya biya ko ne su ji tsoron Allah ne kawai da yawa a garin wallahi Allah ta fara rukiya suka koma su zama bokan in ka yi tafiya ta yi tafiya an ka zo sai a ce ba za a duba hannunka duk mutumin da zaka je ce ka kawo tafuna hannunka ya duba boka ne kowaye shi ko yana so ya Qur'ani so dubu ɗaya boka ne wallahi kuwa ya ce ka kawo tafun hannunka ya duba zai ga zanen nan ko ka ce mishi boka ne wallahi ko shi waye kuma suna nan da yawa ga suna wasu a masallaci da wasu a anguwar rogo wasu a ina duk ga suna a wasu wasu a rukos wasu a gangare ko ina ka ji akwai su ko ka je a ce wani irin mai kake amfani da shi duk ana yi duk suna yi da ka je mutum ya ce ka kawo hannunka ya duba me zai duba a hannunka shi hannu wannan Allah ne ya halitta ya sa waɗannan alamomi a jikin ɗan adam ba dole sai mun san hikimar da Allah ya halitta ya haka kowa da irin nashi Allah ya haka dan ya bambanta bayinsa dan ya nuna ikonsa wani sai ka ga hannun nashi babu wannan zanen to shi ba mai za a duba shi ko mutum ya fara ce ma menene sunanka menene kaza ya tarihinka wannan duk baya bukata duk baya bukata wani haka an zo Qur'ani da addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ake neman tsarin Allah ga sunan da yawa ba su da iyaka suna nan mutum yayi ta karanta su kuma wallahi da yawa waɗanda suka karanta kuma suka samu waraka suka samu sauki allahumma irin magani da aka gwada shi aka gwada kuma gwadawa ta nuna cewa yana tasiri wajen rage raɗaɗi na wata cuta wannan babu laifi yanzu duk a arewacin Najeriya a ƙasar Hausa ba wanda zai ce ma amfani da araraɓi ƙarya ne har likita ma ya sani in ka samu kumburi sai a ce ka jiƙa shi ka ɗan sa da ruwa ka shafa a wajen yana da wani antistimulant a jikinsa ko menene antiwane ne zai kawo zai shiga ƙila ya ma tasiri jijiyoyin ƙila su sauka kowa ya zauna amfani da shi ko to amma shi yanzu ba wani mai ruƙayen da zai baka araraɓi ya ce ka je ka sha ba kana jin ciwon kai sai dai a ce a'a ka kawo za a nemo ma wani abu na haka ita ruƙuya gaskiya ne dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma bai hana a yi ba tunda mala'ika Jibril da Mika'il su suka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruqiya da aka mishi safiya ai an mishi safiya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsari in ya shigo gidan shi yakan ni iyalansa sai ce ma Aisha radiyallahu anha kamar yau a ɗakin ki na kwana sai ta ce ai rabanka da ɗaki na kwana uku ana so a juya hankalin aka ɗebi gashin kansa aka ɗaure a wani zare aka kunde aka yi tofi aka yi abin nan turkunde aka yi kulungoto a ciki aka jefa a wata rijiya na haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da bai ba sai dinga ganin kaman yayi kuma wani bai hude ne masa aka haɗa kai da wata mai aiki a cikin gida ya za ba kowane mai aiki za ka ɗauko ya zauna a gidanka kuma kamar yadda na gaya muku abu ne wanda yake sai da kazanta ake kowa ya san gashi na cire shi ai kazanta ko kowa ya san ƙananan wanduna da ake sawa na ciki ƙazanta ne sai a nemo ƙananan wanduna da zuwa ke tsariya da haka mace tana tsoron ta shanta kayan ta wani namiji ma yana tsoro zai a ɗauki wannan ta yi tsari da shi kai ya kai abin da mata suke amfani da shi na tsana jinin al'ada wallahi ana ɗauka a yi tsari da shi tsafi sosai akwai ƙazantar da ta wuce wannan abin da ya fi komai ƙazanta shi za a Allah ya haramta ba amma shi za a sace mutum da kanshi zai je ya zauna sai ka ji an ce jini a ce a kawo gaban mutum a ce a kawo kaza a ce a yi kaza in ƙur'anin ne ma sai a masa wani irin barna a sai an wulaƙanta shi sai an wulakanta shi wannan ayoyin Qur'ani sai a gurbin tsirasu sai a yi to abin nan daga bayan wani lokacin za a fara rubuto Al-Qur'ani wanda ba haka Allah ya saukar da shi ba sai a fara minan jinnati wa nas min sharri waswasil khannas sai a yi ta yin baya a yi ta yin baya a je kulawar zuwa jinna sai a ce ana neman tsari da wannan ba Qur'ani ba ne kuma ai duk wanda ya ɗauko da bayan sama ba Qur'ani ba ne dan ba haka Allah ya saukar ba ko an zo wasu baƙaƙe na Al-Qur'ani a buɗe nan a rufe can a gutsura nan a yanka nan duk ana yi wani zai ce zai baka maganin farin jini sai ce wa alƙaito alaika mahabbatan minni duk ana yi wa alƙaito alaika mahabbatan minni yau Allah ne ya saukar da aya yana ba da labarin abin da ya shafi annabi Musa amma an zo rubutun wannan duk abu ne da muka san shi ba wai ina ba ku labarin abin da ban sani ba ne za a zo wa alƙaito ɗin nan za a rubuta ta daidai alaika ma za a rubuta daidai an zo mahabbatan sai a yi wannan mai arabi sai a yi ta gundume mai haka sai a je minni ita ma wannan mai arabi sai a yi ta gundume mai ya sai a sa sunan mutum a ciki a sa sunan mace a tsaye a na biyu duk ana yi sai a ce ka a rufe a ɗan gutsire baki sai an gama guda goma sha bakwai ɗin sai a zo a fara rufewa duk wannan aikin waye wannan aikin shaidanu ne inda Allah ya ce mu karanta Qur'ani su ba aka ce su a karanta ko a ce ma yasin suratu yasin yasin din nan za a ce ma kalma ta mubin guda bakwai ce ta zo a yasin to akwai hanyoyi da yawa da ake na shirka da Allah a cikin yasin suna nan da yawa wanda za su nemo zakaru guda bakwai zakara da gazan za a nemo zakara guda bakwai za a ajiye mutane guda bakwai za a fara karanta yasin daga farko wanda ya zo mubin din farko ana zuwa kan za a ce yanka zakaran shi wanda ba ina ga muku wannan dan kuje ku da wannan shirka ne da Allah abu ne da wasu suke yi wanda yazo ta biyu za a yanka nashi wanda yazo ta uku za duk a ina Allah ya ce wannan duk wanda ka tambaye shi kace Allah ya ce ai haka ba zai ce ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yi roƙi Allah da Al-Qur'ani zai ce ma ba haka ba to ai na ka samu bokaye saboda su bokaye sai riga sun yi hasara dan imanin su ya fita kuma idan aljani ya riga ya sai imanin mutum ya riga ka bashi wannan imanin to ya gama da kai kuma ka zama bawan sa sai yanda yake shi yasa sai ka ga boka manya manyan masu wadata masu kuɗi suna zuwa wajen shi amma shi in ka ganshi ba ka je shi ne a goma ba duk ana lalace za kullun ka shiga ɗakin shi a daki to su shedan ne lazim ya tsaya ban ya zauna cikin kazanta kullun ka shiga ɗakin shi a daki za ka gani ka ga can jini ka ga nan an watsar da tsumma ka gan shi kamar tsumma wani wallahi ka gan shi zai kaji tausayin sa wani ma bai san ciwon kansa ba amma wai mutum mai hankali ya tashi ya je wajen nema wai wannan zai biya ma bukata da haka duk wanda zai ce zai duba ma hannu ko zai ce ka je ka nemo andan karfe za a yi rubutu a kai to wallahi komi imanin sa wannan ya kafinta dan wannan tsafi yake ko ya ce a kawo madubi duk hanyoyi ne da ake amfani da su za ka da wanda zai ce ka kawo madubi da wanda zai ce ka kawo bakin allo ko allon karfe duk yana da ana sayarwa a nan kasuwa ka je za ka allon karfe kai baka san me ake da shi ba kuma za ka gan shi baki ne ɗauka za a yi a rubuta hanyar Allah a ɗaura a kan wuta za ka je ma bakin allo kana zuwa nan ƴan gwangwan za ka ce bakin allo za a baka shi su sun san wanda suke ma kuma sun san masu siya to Allah ya tsare mana imani wallahi tsafi bai yi ba Allah ya ce wala yuflihu sahiru haythu ata duk wanda yake matsafi ne duk inda ya kai ya kawo baya taɓa tsira da farauta baya samun tsira baka taɓa ji yau an ce ga wani boka mutumin kirki ba abokancin nasa yana yi wani lokacin ya yi lalata da matar wanda ta zo wajensa ko ya sa a kashe wasu ko ya ma wani tsafi ko ya dinga tsoratar da mutane yana ba mutane barazana to wannan barazanar duk ta banza ne don su ma annabi Musa bai ji tsoro ba annabi Musa Allah ya saurar da zuciyar sa ce ka tsaya inda kake ba komai kada ka ji tsoron komai kunna la tahab innaka antal a'la kai ne zaka daukaka a kansu haka duk wanda ya rike gaskiya kai ya ji tsoron wani aljani ko wani boka Allah ya isan maka wallahu ya'timuka minan nas fa sayyidika umma in mutum ya rike waɗannan ya karanta su ya rike alqur'ani ya rike sunna ya taba akan tabarti na magabata na kwarai wallahi diya kuma kuma duk wannan yawace yawacen da ake wallahi ba akan ko bane akan duniya za a nemi kujera za a nemi matsayi za a nemi mata za a nemi kasuwa duk akan duniya ake wannan duk wanda ga ana zuwa ana kai ka wallahi ba wani wanda yake neman lahira a wajen ba wani wanda zai ce da Allah na zo ina so da Allah mun hanyar da zan samu tsira da shiriya sai dai a'a gonarsa ta yi kaza shagonsa ya yi kaza a'a ya auri wance a'a ta auri wane a'a ya ta fitar da wance a'a a kashe wance duk abin da ake yi kenan a wani to ta yaya za a samu tsira babu wani tsira a ciki babu alkhairi a ciki amma mutane suna nan wallahi boka yadda suke garin nan an ce ma kila sun kai yawan mutanen garin nan ka kai mamaye dan zai ga mutum lafiya lafiya kana amma wallahi boka ne tsadi yake wani ma aka kai shine limamin unguwa amma matsadi wannan ai ban naji kana bin wanda yake mai shirka kana bin shi abin nan Allah madaukakin sarki ya kode wannan abubuwan Allah madaukakin sarki ya ce awalam yara أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. شين ينزبا فاغني بخسنشي والله ما توقع جنسان كيشين ما هل يكسن سمى دك السيبا كما با أبن ديگا غاغريش نا هل يكسن سمى دك السيبا كما الله ما توقع جنسان كي ينزد ايوان نا هل يكسن سمى دك السيبا يسامد دسوكو چي وي هل يكسن أداود رأيوان متانيشين زي غاغريش بلى Allah madaukakin sarki ce lallai Allah ba abin da ke gagaransa innahu ala kulli shay'in qadir lallai mai iko ne akan komai Allah ya ce yawma yuqadu alladhina kafaru ala an-nar kuma ka ambata musu ranan da za a bujiro da azabar Allah jahannama ga kafirai za a jefa su a ciki ana ce musu alaysa hadha bil haqq yanzu wannan ƙarya ce za a dinga gaya musu dan sun ce ƙarya ne a duniya kalu za su ce bada wa rabbina wallahi mai rabbi da Allah wallahi gaskiya ce suna tsammanin mutuwa za ta amfane su amma dai ba za a karba da gare su ba kada sai a ce musu fazuqul azaba bima kuntum takfurun ku dandana azaba sakamakon abin da kuka karyata na ayoyin mu to sai Allah ya cika wannan sura da hakurkar da manzansa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fasbir kai hakuri kamar sabara ulul azmi kamar yadanda yanda wadanda suke wato ma'abota himma da kwazo cikin annabawa suka yi hakuri wala tasta'jil lahum kada kai gaggawa ma al'ummarka mutanen nan da aka aika cikin su kada ka musu addu'ar Allah ya azabtar da su gaba daya kai hakuri wala tasta'jil aga annabi Musa da ya fusata ya fusata ya gaji da abin da Fir'aun yake yi yake cewa rabbana qumi ko Allah ka shafe su ka duciyoyin su Allah madaukakin sarki rabbana qumi ala amwalihim washtud ala qulubihim Allah ka tsananta a zukatansu annabi nuhu alayhi salam ma da ya fusata ya fusata Allah ya ga masa ba za su cire ba yake rabbi la tabar ala al-ard min al-kafirin dayyar Allah ka halakar da su gaba daya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake karka ya haka ka roƙa musu gafara da shi ne duk da suna kunta ta miji suna mishi waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma kin li qawli fa innahum la ya'lamun Allah ka gafarta ma mutane na kai afiye musu ba su sani ba ban san abin da suke yi ba inda sun san cewa ni waye da me na zo musu wallahi ba za su yi haka da Allah ka gafarta musu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai roƙi Allah ya halaka da al'ummar sa ba ya bi wannan umarni Allah yake kama sabara ulul azmi ulul azmi din nan su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kololuwan daraja a cikin su a wanda suke bin shi aka yi sabani aka ce annabi Ibrahim shine na biyu sai annabi Musa sai annabi Isa sai annabi Nuhu wasu ka ce sai annabi Nuhu sai annabi Isa a jeran ta so akwai sabani amma a yanda suka zo a cikin alqur'ani kamar suratul ahzab Allah yake cewa wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam sunan ulul azmi cikin suratul shura kuma Allah yake shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wa nabi auhayna ilayka wa ma wasaina bihi ibrahim wa musa wa isa wannan sune manyan annabawa ashabu shara'i al-kubra su suke rike da manyan shari'o'i na dukkanin al'umma gaba daya dan annabi Nuhu shi aka fara aikowa zuwa ga bayin Allah ma'ana ya kira ya hana shirka domin kafin zuwan sa annabi Adam har zuwa kan annabi Nuhu duka suna kan tauhidi da kadai da Allah dan haka shi aka fara aikowa mutane suna shirka ya zo ya kira kuma ya dade an kira su ulul azm wasu suka ce saboda irin wahalar da suka shada al'ummomin su annabi Nuh ya shiga 900 da annabi Musa ya wahala da banu Isra'ila a shiga nan a fita nan amma duk da haka suna cewa su ƙarya yake suka goma suna bauta ma dan maraƙi suka ce su fa ba su ma yarda da Allah ba sai sun ganshi haka nan annabi Isa alaihi salam shi gaba ɗaya ma suka kai suka ce shi dan Allah ne wasu suka ce ma shi Allah ne da haka sun samu daga ƙarshe suka yi ƙoƙarin kashe shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma shi ya fi su jarabtuwa gaba ɗaya ba abin da ba su yi ba na su halakar da shi Allah yana tsare shi haka shi yasa aka kira su ulul azm a maganganun wasu malamai abin da ya fi ƙarfi gaskiya waɗannan biyar ɗin su ne ulul azm wasu malamai suna cewa duk annaba ulul azm amma dai tunda Allah ya ce ulul azmi min ar-rusuli su dan ake nufi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi Ibrahim annabi Nuhu annabi Musa da annabi Isa ira da aminci Allah ya tabbata a gare su Allah ya ce ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar cewa kai waɗannan mutanen da suke ƙaryata ka ka kyale su ai za su zo tamkar abin da ake musu alƙawari din nan na azabar Allah za su dinga ganin shi kamar cewa bai wuce ini suka yi a duniya ba wanda Allah zai tashe su su ga azaba in sun duba ya ga kamar ba su daɗe a duniya ba kamar ini da ya suka yi Allah ya ce balagun ai wannan saƙo ne ai haza balagun ko haza alƙur'anu balagun wannan alƙur'ani saƙo ne na Allah ko kuma kai ka isar da wannan saƙo na Allah maɗaukakin sarki fa hal yumlaku illa al-qawmul fasiquna ai ba wanda suke halaka sai mutanen da suka kasance wato masu saban Allah ne su ne suke cancantar azaba wanda suka yi biyayya ga Allah kan waɗannan wato ba sa shiga cikin azabar Allah sai rahamar Allah maɗaukakin sarki to wannan ita ce suratul ahqaf da abin da ta kunsa na darasa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka yi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kuma ya ƙare mu da imani Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da gidajen mu akan addinin musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki waɗannan kwanaki da suka zo so na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya rubuta mu cikin wanda za su yi tsayuwa a cikin su Allah maɗaukakin sarki kuma ya albarkaci rayuwar mu marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya matafiyan mu Allah ya tsare musu hanyoyin yan kasuwan mu Allah ya sanya musu albarka cikin kasuwancin su ma'aikata da ɗalibai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake su akan abin da suke da abin da suke nema muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wanda suka gabace mu ya gafarta musu daga muminai maza da mata mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cika da imani wannan ƙasa tamu Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da aminci a cikinta masu yunƙurin kawo tashin hankali da baraka a cikin wannan ƙasa da tarwatsa al'amarin al'umma Allah ya tarwatsa al'amarin su Allah ya mayar da sharrin a kansu mu Allah ya zaunar da mu lafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ma shugabannin mu jagoranci muna maɗaukakin sarki ya azurta su da mashawarta na ƙwarai kuma Allah ya sa mu musu biyayya cikin abin da yake ba saban shi ba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imani muna maɗaukakin sarki ya raya mu akan musulunci ya kashe mu akan imani rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada allahumma ihdina fi man hadayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadayt innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yu'izzu man adayt wa la yadhillu man waliyt tabaraka rabbana wa ta'alayta lakal mulku ala ma qadayt wa lakal shukru ala ma atayt allahumma inna na'udhu bika min جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا يا رب العالمين اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا من عندك يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.